الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a a yau muna 21 ga watan Rabiul Awwal hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1445 wanda ya dace ma 6 ga watan 10 shekara ta 2023 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Ash-Shaykhul Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahimahullah ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata mene to shi dai abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da kilga tasbihi sunna ce kauliya fi'liya da kan yatsotsi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace mu kilga tasbihi kuma shi ma haka yake don haka kwata-kwata tarzi baya da asali a cikin addini asalin shi daga addini in buda aka same shi yan mushin suka kwasa suka kimsa cikin addinin su kamar yadda su ma yahudawa suka kimsa a cikin addinin su haka sufiya suka yayimo suka kimsa a cikin musulunci amma kwata-kwata daidai da hadisi daya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da jin tarzi babu shi
na'am
ana wa akwai
hadisi
da an baka kyautar da karine shi wannan baya hukunta wannan daya ci gadon ka an gane ko shi gado abinda yake yana daga cikin sharta na cin gado shine subutun nisba sai an samu tabbatar danganta subutun nasab in an samu danganta ta tabbata kuma shi wannan babu wani wanda ya kare shi to a lokacin nan ne kenan mutum yake iya gado amma misali yanzu cewa wannan ɗan ƴar'uwarka ne aka baka shi da sunan cewa ka riƙe kai baka da ɗa baka da jika Allah ya maka rasuwa amma akwai ƴan uwanka waɗanda uwa ɗaya uba ɗaya kuke ko kuma uwa ɗaya kuke ko kun haɗa uba da su wannan ɗan ƴar'uwarka da ka riƙe ba yadda za a iya ci gadonka su waɗannan ƴan uwanka shakikai su suke da gadonka kasancewar ka riƙe shi ka rene shi wannan baya hukunta gado tsakaninka da shi an gane ku don haka kenan attabanni na ka riƙe ɗa ka maida shi ɗanka wannan baya halitta mutum ya ci gado kuma abu ne wanda musulunci ya ruguza shi na ka ɗau ɗan da ba naka ba ka maida shi cewa ɗanka ne darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun gama babi muna da cikin kitabu ahadisi da anbiya mun gama babi na 41 wanda hadisi na ƙarshe a baban shine hadisin Abdullahi ibn Mas'ud Allah ya ƙara masa yadda yake faɗa yake cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na faɗa yayin da fadar Allah subhanahu wa ta'ala ta sauka shine allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmi ulaika lahum al-amnu wa hum muhtadun wanda kamar yadda bayani ya gabata wato ita wannan aya kamar yadda Ibn Mas'ud ya rawaito yayin da wannan aya ta sauka shabba zalika alal muslimi lamarin sai ya tsananta ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'amari ya girmama faqalu ya rasulullah suka faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya manzon Allah ayyuna la yuzlimu nafsa wane ne a cikin mu za a samu wanda wato bai taba zaluntar kansa ba qala sai manzon Allah yace da su laysa zalik lamarin ba kamar yadda kuke zato yadda kuke nifi manzo Allah yace ba haka bane inna ma huwa shirk manzo Allah yace zaluncin da ake nihi a wannan aya shine hada bautar Allah da wani shirka ita ce ake nihi da wannan zalunci sai yace alam tasma'u ma qala luqmanu libnihi wa huwa ya'ihu shin wai ba ku ji abinda Luqman ya faɗa ga ɗansa lokacin da yake galgadinsa yake jan hankalinsa yake masa nasiha yace da shi ya bunayya ya kai ɗana la tushriki billahi kar ka sake kai shirka da ubangijinka ma'ana kar ka ɗauki wani haƙƙi na Allah ka sarrafa shi ga wani bawa domin idan aka ce ashirk shine at-taswiya baina shay'aini daidaita tsakanin abubuwa biyu ashar'ance idan aka ce shirka shine taswiyatu ghairillahi ma'allahi fi ma huwa haqqul lillahi daidaita wannan Allah da Allah cikin abinda haƙƙi ne kebantacce na Allah subhanahu wa ta'ala domin duk wanda ya ɗauki wani abu mai suna ibada ya sarrafa shi ga wani Allah to ya daidaita wannan da ya sarrafa masa ibada da Allah subhanahu wa ta'ala daidaita wani da Allah subhanahu wa ta'ala ku shirka ne shi ne ya ce masa la tushriki billahi kar ka yi shirka da ubangijinka sai ya ce inna shirka la zulmun azim lalle shirka wato zalunci ne wanda yake mai girma babu wani zalunci sama da shi me yasa saboda daukan haƙƙin mahalicci ne a sarrafa shi ga wato abin halitta shi ko dama in aka ce zalunci shine daukan abu a dora shi a mahallin da ba nashi ba wabu shay'i fi ghairi mahallihi, aza abu a mahallin da ba nashi ba shine shirka, wannan shine zalunci. Kaga ibada cancanta ce ga Allah subhanahu wa ta'ala, mahalicin kowa da komai. Don haka duk wanda baya halitta, wanda baya halitta, baya kashewa, baya rayawa, baya azurtawa, baya talautawa, wanda baya janyo ma kansa amfani balantana ya janyo ma wani, wanda bai isa bai ije ma kansa wani tsanani ko ya yayi balantana ya ije ma wani, to bai cancanta ba a sarrafa masa wani abu mai sunan ibada. In an sarrafa masa, to an aza ibada a mahallin da bai dace da ita, wannan kuma shine ainihin zalunci. To shine anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fahimtar da su cewa ga yadda ma'anar ayat take. Kaga wannan yana nuna mana kasancewar dole ne sanin ma'anar abinda Al-Qur'ani ya kunsa sai an koma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, domin sunna ita take fassara Al-Qur'ani. Allah ya saukar ma manzansa wannan Al-Qur'ani domin yayi mana bayanin abinda Al-Qur'ani ya kunsa, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wala'allahum yatafakkaru. Don haka fahimtar yaren larabci kadai ba yadda za a yi ya baka damar fassara Al-Qur'ani, dole sai ka koma cikin abin da ya zo na hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da maganganun magabata, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai da atba'ut tabi'i. Kaga dai anan ta tattun larabawa ne, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma da ita wannan aya ta sauka abin ya girmama a kansu ya tsananta, su a iya fahimtar da suka yi kenan. Koma wani irin zalunci idan mutum yayi, to ba yadda za a yi ya cancanci aminci a nan duniya da makomarsa lahira. Shi yasa abin ya girmama suka ce, to wane ne za a samu a cikin mu bai zalunci kawunan kansa ba? Manzo Allah ya nuna musu a ga zalincin da ake ni, ga zalincin da ake ni, kenan kasancewar zalincin ita ce shirka. Za mu tashi babi na gaba. Alal musannifu rahimahullahu ta'ala, babun wadrib lahum mathalan ashabu ashabal qarya al-aya wa qawlihi wa qawluhu fa'azzazna, qala mujahid ay shaddadna, وقال ابن عباس رضي الله عنهما طائركم اي مصائبكم. مالم الله يجي كانسا نا فدا واتو wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu, game da abin da yazo na fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratu Yasin. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَ أَهْلُ الْمُرْسَلُونَ. وَيَجِي تَعَالَى يَكِي cewa ka buga musu misali, ma'ana wannan babi ne wanda ke bayani game da ita wannan aya. Ubangiji ta'ala yake faɗa ga manzansa ka buga musu misalin ashabal qarya, ma'abuta wannan alƙarya. Ita ce malaman tafsir suke cewa wato ita ce ambaqiya, wanda kasancewar su mutanen alƙaryar Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tura musu wasu jakadu guda uku, waɗanda waɗannan jakadu almajirai ne, wato akwai almajirin annabi Musa alaihi salam shine Yusha ibn Nun da kuma wasu mutane guda wasu guda biyu Ubangiji ta'ala ya aika musu da sunan cewa su kiraye su zuwa kadaita shi da bauta da dena duk wasu abubuwa waɗanda suke yi wanda ya keta alhurmar Allah subhanahu wa ta'ala. Shine yace iz jaa al mursalun, lokacin da jakadu na Allah subhanahu wa ta'ala suka zo musu. Shine yace iz arsalna ilayhi musnayni fakazzabuhuma, yayin da muka tura musu manzanni guda biyu Ubangiji ta'ala yace fakazzabuhuma, sai suka karyatar da su, suka ki karbar sakon da suka zo musu da shi. Ubangiji ta'ala yace fa azzazna bi sadisi, biyun sai muka karfafe su da na uku, kenan suka zamanto su uku. Fa qalu, sai suka fada musu cewa inna ilaykum mursalun, ku tabbata lalle mu turo mu aka yi takanas zuwa gare ku domin mu kiraye ku zuwa kadaita Ubangiji subhanahu wa ta'ala da bauta. Sai suka ce musu qalu, sai suka ce musu ma antum illa basharun misluna wa ma anzala ar-rahmanu min shay in antum illa takdhibun. Suka ce ma anzala ar-rahmanu in antum illa basharun misluna, ku dai ba ku zamanto ba, face kawai ƴaƴan adam ne tamkar mu. Yadda muke ci muke sha haka kuke ci kuke sha, yadda muke tafiya kasuwa mu sana'a kuma zuwa kuke, yadda muke rashin lafiya haka kuma kuke. To ya tayaya za ku zo ku ce mana manzanni ne Allah ya turo ku? Sai suka ce wa ma anzala ar-rahmanu min shay'in, suka ce Ubangiji ar-rahman bai saukar da wani abu ba, komai bai saukar da shi ba. Ina antum illa takdhibun, cewa ku dai ba ku zamanto ba, kawai ƙarya ce kuke a cikin abin da kuke faɗa. Kun yanki faɗa kun danganta ga Ubangijin ku cewa wai shi ya turo. Sai suka ce musu rabbuna ya alamu inna ilaykum la mursaluna, lalle Ubangijinmu na sani na tabbatar da cewa lalle mu manzanni ne nashi, mu shine ya turo mu. Wama alaina illa al-balagul mubin, kuma babu wani abin da yake kanmu face isar da sako wanda yake mabayyani, mun ku isar. Qalu inna tatayyarna bikum, sai suka ce kai mu fa mun ma canfa ku, duk wani bala'i da musiba da ya same mu sababin ku ne, wannan talauci da wannan rashin lafiya da wannan tashin hankali da rashin nutsuwa da muke ciki, ku ne sababi, ku kuka zo mana da wannan bala'i da musiba, mun ma canfa ku. Suka ce da illam tantahu lanarjumannakum wala yamassannakum minna azabun alim, suka ce in har ba ku dena wannan fada cewa wai ku jakadu ne Allah ne ya turo ku, suka ce to tabbas lanarjumannakum, zamu jajjefe ku da duwatsu har ku mutu, ko kuma zamu jefe ku da bakaken maganganu. Idan aka ce ar-rajmu, asali shine jifa, wato da duwatsu, kuma yana daukan ma'anar jifan mutun da bakaken maganganu. Suka ce wala yamassannakum minna azabun alim, kuma tabbas azaba ma'abuciyar radadi za ta damke ku daga gunmu, ma'ana za mu dandana muku azaba ma'abuciyar radadi. To shine anan lokacin nan su manzannin sai suka ce da'irukum, da'irukum ma'akum, suka ce qalu qa'irukum ma'akum a in zukirtum bal antum qaumun musrifun, wato canjin kuma ana wannan musiba da ta same ku tare da ku, ku ne kuka jama kanku. Dama Allah ya faɗa wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, abinda ke samun ku na musiba bai same ku ba face sai a sababin abinda hannayenku suka aikata suka gabatar na miyagun ayyuka, kamar yadda ya faɗa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. To shine suka ce musu da'iru kuma aku, ma'ana wannan canfi na ku shine anan Abdullahi dan Abbas ya fassara mana da'iru kuma yace masa'ibukum, masibobin da suka same ku da bala'in da ya same ku tare da ku yake, ma'ana ku kuka jama kanku. Bal antum qaumun musrifun, bari dai ku dai mutane ne waɗanda suke mabarnata masu wuce gona da iri. Iyakar da Allah ya muku kun ketara ta shine sababin abin da ya janyo muku wannan bala'i da musiba, ba mu bane ba a sababin mun zo muku. To shine anan wato malam ya mana babi akan ya zo mana da wannan aya a ƙarƙashin wannan babi, wanda kasancewar wannan kissa ce wadda take ta musamman, wadda kuma kasancewar almajiran annabi Isa ne alaihi salam, an gane ko, kamar yadda ya gabata kenan da almajiran annabi Musa alaihi salam shine Yusha ibn Nun, da wasu daga cikin almajiran annabi Isa su ne Allah ya tura su ta Kanas wato zuwa wannan alƙarya, tare da cewa wasu daga cikin magabata sun tafi akan cewa ita wannan kissa kafin annabi Isa ne alaihi salam Allah ya tura waɗannan manzanni, kamar yadda kenan cewa Yusha ibn Nun yana daga cikin su waɗannan jakadu guda uku, amma tare da cewa wasu suna ganin cewa su waɗannan jakadu uku da Allah ya tura a zamanin annabi Isa alaihi salam ne, ma'ana almajiransa ne Allah ya tura su zuwa wannan alƙarya ta Anfaqiya, kamar yadda wato malamai suke, wasu daga cikin malaman tafsir suke faɗa. Babu qaulillahi ta'ala, zikru rahmati rabbika abduhu zakariya idh nada rabbahu nida'an khafiya قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا إلى قوله لم نجعل له من قبل سميا. قال ابن عباس رضي الله عنهما أي مثلا يقال رديا أي مرديا وقوله إتيا أي عصيا أتى يأتو. قال ربي أنى يكون لي غلام إلى قوله ثلاث ليال سوية ويقال صحيحة فخرج على قومه من المهراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية فأوحى أي فأشار يا يحيى خذ الكتاب بقوة إلى قوله ويوم يبعث حيا وقوله حفيا أي لطيفا وقوله آكرا الذكر والأنثى سواء. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا حمام بن يحيى قال حدثنا قتادة وابن دعامة السدوسي البصري عن أنس بن مالك عن مالك بن سعسعة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح قيل من هذا؟ قال جبريل. قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. فلما خلصت فإذا يحيى وإيسى وهما ابن خالة قال هذا يحيى وإيسى فسلم عليهما فسلمت فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. wannan babi ne wanda ke bayani game da fadar Ubangiji mai girma da daukaka a cikin suratu Maryam. shine yake fada zikiru rahmati rabbika abdahu zakariya. wannan ambaton jin kan Ubangijinka ne ga bawansa Zakariya. iznada rabbahu, lokacin da shi Zakariya ya roƙi Ubangijinsa nida'an khafiya, ya kirayo Ubangijinsa kira ɓoyayye. kiran shi ne ya ce, rabbi, ya Ubangijina, inni wahana al'azmu minni, wato lalle ni kashina ya yi rauni, washta'ala ar-ra'su shayba, wato kaina ya huri da hurhura, ma'ana dattijantaka ta cin masa. sai ya ce, walam akun bi du'aika rabbi shakiya, ya ce, ya Ubangijina, ya ce, ni kam ban zamanto ba matsiyaci ko ka ce taɓaɓɓe game da roƙonka. al'adarka, ya Ubangijina, shi ne karɓa min addu'a duk lokacin da na yi. shine a nan ya ce, walam akun bi du'aika rabbi shaqiya, gabanin haka ban zamanto ba taɓaɓɓe matsiyaci game da roƙonka, ma'ana duk lokacin da na roƙe ka, ya Ubangijina, kana karɓa min addu'a ta. shine sai ya ce, wa inni khiftul mawaliya min wara'i, ya ce, ya Ubangijina, ni lalle na ji tsoron su ne waɗanda suke dangi, waɗanda suke bayana, ma'ana waɗanda suke ɗan uwansa na kusa. wa kana timra'ati akira, ya ce, alhali matata ta zamanto bakarara ba ta aihuwa. sai ya ce, fahamli min ladunka waliya, ya ce, ya Ubangijina, roƙonka nake ka bani wato ɗa wanda yake waliyan, wanda yake mai ƙaunarka kuma kai ma kana ƙaunarsa. idan aka ce wali, shine ma'ana wanda yake ƙaunar Allah subhanahu wa ta'ala, kuma Allah yana ƙaunarsa. ba yadda za a yi bawa ya zamanto waliyin Allah sai in ya tsara dokokinsa. abubuwa ne guda biyu wanda su suke kai bawa matsayi na walitaka: al-imanu wa taqwa, imani da Allah subhanahu wa ta'ala da tsara dokokinsa. kamar yadda ya faɗa, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun, sai ce, allazina amanu wa kanu yattaqu. kinan yaka ce, waliyi man jama'a baina al-imani wa taqwa, to shine anan yake roƙon cewa danda yake fatan Allah ya bashi ya zamanto ɗa ne wanda yake kenan nagari. shine yace, fahabli min ladunka waliya, sai yace, yarisu ni wa yarisu min ali yaqub, wanda zai gaje ni kuma yayi gado game da wato iyalin Yaqub, ma'ana ya gaji Yaqub alaihi salam. to dan haka anan me yake nihi da ya gaje ni? ba yana nihi ya gaje shi ba ta bangaren dukiya, a'a, ya gaje shi ta hanyar wannan nagarta da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta shi da ita, kuma ya yi gado game da Yaqub, ma'ana yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi baiwa ga annabi Yaqub alaihi salam, ya bashi annabta, ya bashi kuma zuri'a wadda take ta gari. to haka yake fata, shi ne ya ce, yarisu ni wa yarisu min ali Yaqub. sai ya ce, waje alhu rabbi radiya, ya ce, ya Ubangijina, roƙonka nake wannan ɗa da za ka bani ka maida shi abin yarda, abin amincewa abunka. wannan yana nuna mana idan za ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala wata bukata, to ka tsaya ka tantance ka roƙe shi abu wanda yake mafi alkhairi. kar ka ga cewa lamari ya kai ƙarshe ka ce, a'a, baka koma menene, a'a, irin haka bai dace ba. So da yawa zaka ji mutun yace Allah ba ni kai koma menene ni dai a bani. To in zaka roki Ubangiji subhanahu wata'ala ka roke shi abu wanda yake na kwarai, kuma wannan yana nuna mana duk halin da mutun ya kai kare yake kauna game da jinkan Allah subhanahu wata'ala. Kaga dai kasancewar anan shi Zakariya alaihi salam da matar tashi dukkan su sun kai matsayi wanda yake na dattijantaka, wanda kasancewar samun da tsakanin dattawa guda biyu abu ne wanda yake ya kai matuka a wajen mamaki. A ce ita tsohuwa shi tsoho, a ce kuma sun samu aihuwa, kamar yadda ya zo a kissa Annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da mala'ikun da Allah ya aika domin hallakar da mutanen Annabi Ludu alaihi salam suka yada zango gidan Annabi Ibrahim alaihi salam. A lokacin nan sai suke bashi albishir kin cewa za a bashi da kuma bayan wannan dama wato zai gaji kansa. Shine yace fa basharna hu bi wannan fa, yake cewa ita wannan mata su fa basharna ha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub, muka bata albishir game da samun da shine Ishaq, bayan Ishaq imma kuma za ta gaji kanta shine Yaqub. Shine sai ta ce ya wailata a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha inna hadha la shay'un ajib. Tace a alidu, shin yanzu aihuwa zan yi? Wa ana ajuzun alhali ina dattijuwa, wa hadha ba'li shaykha, tace ga miji na shi ma ya zama dattijo. Shine malaman tafsir suke faɗa cewa shi Ibrahim alaihi salam yana da shekara 120, ita tana da shekara 90. To dai a takaice dai suna dattijawa. A alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha, tace inna hadha la shay'un ajib, lalle wannan al'amari samun da tsakanin dattawa guda biyu lamari ne wanda yake ya kai matuka a wajen mamaki. A lokacin nan su waɗannan mala'iku suka ce da ita a ta'ajabina min amrillah, shin yanzu mamaki zaki game da lamarin Allah? Ai lamarin Allah ya wuce mamaki, domin Ubangiji ta'ala mai iko ne akan kowa da komai, a sama ko a ƙasa babu wani abu wanda yake gagararsa, kuma komai abun shi abu ne wanda yake mai sauki. Da haka suka ce a ta'ajabina min amrillah, sai ce rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidun majid. To da haka anan wannan yana nuna mana cewa duk yanayin da mutun ya kai, duk yanayin da ka shiga, to karka yanke kauna game da jinkan Allah, kai dai ka koma zuwa gare shi ka roke shi, kamar yadda anan Zakariya alaihi salam gashi girma ya cin masa, kuma matar shi ita ma da tijantaka ta cin mata. Shine yace wa kana timra'ati aqiran, kuma ga ta daman bakarara ce kwata kwata ba ta aihuwa. To shine ya roki Ubangijin sai yace fa habli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub, sai yace waj'alhu rabbi radiya, ya Ubangiji na roƙonka nake dan da na roke ka cewa ka bani ka maida shi dane wanda yake abin yarda abin amincewa a gunka. Shine anan yace radiyan ay mardiyan. A lokacin nan Ubangiji ta'ala wato shine Ubangiji ta'ala yayi wahayi zuwa gare shi yace ya Zakariya inna nubashshiruka bi gulami nismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiya. Ubangiji ta'ala yace ya Zakariya, yace ya kai Zakariya, inna nubashshiruka bi gulami, lalle mu muna baka albishir game da samun wani da nismuhu Yahya, bi gulami nismuhu Yahya, sunan dan Ubangiji ta'ala yace Yahya. Wannan wato yana nuna mana halaccin kafin a haifi da kana iya ambata sunan shi, kafin a bashi dan ne aka fada masa dan da za a bashi su ga sunan shi Yahya.
an gane ko mutun yana iya fada duran da na yi aure idan na aihu in da namiji ne sunan shi kaza in mace ce ce sunan ta kaza kamar yadda anan ubangiji ta'ala yace muna baka albishir game da samun wani yaro sunansa ubangiji ta'ala yace Yahaya lam naj'allahu min qablu samia gabaninsa ubangiji ta'ala yace bamu sanya masa wani abokin suna ma'ana wani wanda yake da suna irin nashi idan aka ce samiyun shine ash-shabihu wal masilu wan nadhir wanda yake tamka kenan ma'ana kafin shi babu wani da aka taba ambaton shi da wannan suna to shine a lokacin nan sai yace rabbi anna yakunu li gulam yace ya ubangiji na ta yaya ta zai kasance gare ni wa kad balaganiyal kibar yace alhali yace girma ya cimmu wamra'ati akiran qala rabbi anna yakunu li gulamun wa kad balaganiyal kibar wa kad balagtu min al-kibari itiya yace alhali na kai matukar girma na kai matuka game da girma ma'ana da tijantaka ta cin mu yace yaya za a yi da ya kasance gare ni ubangiji ta'ala yace masa kazalika qala rabbuk kamar yadda wannan albishir da muka baka haka ubangijin ka ya fada ubangiji ta'ala yace wa kad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a ni ne na halicce ka gabanin haka wa lam taku shay'a baka zamanto komai ba a da babu kai ubangiji ta'ala yace ni ne na samar da kai sai yace rabbi ji'alli aya yace ya ubangiji na sanya mun wata alama wadda zata nuna mun cewa wato matata ta dau ciki ma'ana samun wannan da ya kusanta ubangiji ta'ala yace masa ayatuka alamar da zata nuna maka cewa matarka ta dau ciki samun dan ya kusanta shine yake cewa qala ayatuka allah tukalliman nasa salasa layalin sawiya ba za ka iya yi ma mutane zance wato tsawon kwana uku da aka ce salasa layalin sawiya kenan darare da yunus waɗanda suke ajire kenan waɗanda suke madaidaita kenan shine nan yace wayu qalu ay sahiha ba wata illa bace ba wanda za ta hana shi magana a kasancewar al'amari ne wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya maida masa cewa wannan ita ce alamar ba wani bebanci bane yake tare da shi a in lokacin yayi kenan waɗannan darare guda uku ko mu ce kwanuka guda uku zai zamanto kawai shi da mutane sai dai nuni shine ubangiji ta'ala ya faɗa fa kharaja ala qaumihi minal mihrabi sai ya fito ga mutanen sa minal mihrabi daga gun ibadar sa idan aka ce al mihrab gu wanda aka keɓance shi saboda ibada shi yasa mahallin da limani yake tsayuwa shi ma ake ce masa al mihrab dan haka masallaci gaba daya shi ma ana kiran shi al mihrab kenan duk gun da aka keɓance shi domin ibada shine yake daukan wannan suna kenan daga gun da yake bance yana bauta ma ubangijin sa ya fito fa auha ilaihim wato sai yayi musu nuni shine anan yace fa auha ay fa ashara yayi musu nuni an sabbihu bukratan wa ashiya ku tsarkake ubangijin ku game da duk abin da bai dace da shi ba hurita tasbihi safe da yamma fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiya shine anan yace fa auha ay fa ashara sannan sai yace ya Yahaya khuzil kitaba bi quwwa ubangiji ta'ala yace ya kai Yahaya khuzil kitaba bi quwwa ka riki wannan littafi da muka baka bi quwwatin wato da muhimmanci shine ma'ana ka rike shi da karfi me ake nufi da karfi ka rike shi da muhimmanci kaga roƙon da yayi Allah ya amsa masa roƙon sa, ya nemi cewa Ubangiji Ta'ala ya bashi da wanda kenan zai gaje shi kuma ya gaje Yaqubu alaihi salam. Kasancewar shi Zakariya annabi ne, Yaqubu alaihi salam annabi ne, shi ku ba da littafi baya kasancewa sai ga annabi daga cikin annabawan Allah ko manzo daga cikin manzanninsa. Shi yasa anan Allah ya ce masa khuzil kitaba bi quwwa, riki wannan littafi da muka baka bi quwwatin da muhimmanci. Ubangiji Ta'ala sai yake faɗa cewa atainahu al-hukuma sabiyya, mun bashi wato annabta tun yana yaro karami. Ma'anar al-hukuma anan ita ce annabta. Shine yace ya Yahya khuzil kitaba bi quwwa wa atainahu al-hukuma sabiyya, sai yace wa hananan min ladunna wa zakata wa kana taqiya. Ubangiji Ta'ala yace wa hananan, yace mun bashi wannan annabta kenan, wa hananan shine wato dan jin kai, min ladunna wato daga gunmu kenan zuwa ga bayi. Wa zakatan Ubangiji Ta'ala yace kuma dan tsarkake jama'a shine yi mana da'a. Wa kana taqiya, Ubangiji Ta'ala yace kuma ya kasance shi Yahya mai matukar tsara dokoki na ne. Idan aka ce taqiyun shine wanda yake tsara dokokin Ubangiji, sau da kafa mutumin da do abinda aka ce yayi zai kwatanta abinda aka hane shi ya hanu, shine yace wa kana taqiya. Sai yace wa barran bi walidayhi, kuma da ne wanda yake mai matukar biyayya ga mahaifansa. Wa barran bi walidayhi, shine yace da ne wanda yake mai matukar biyayya ga mahaifansa. Yawa me yace gaban ayar? Wa lam yakun jabbaran asiya, kuma bai zamanto ba mai saurin kai ko kace mai karya inda baggaba, shine ake kira jabbar. Shine yace walam yakun jabbaran asiya, bai zamanto ba mai saurin kai ga Ubangijinsa, mai matukar sabawa Ubangijinsa. Wannan ba dabi'ar shi bane, ba halin shi bane. Walam yakun jabbaran asiya, sai yace wassalamu alaihi, wassalamun alaihi, amincin Allah ya tabbata akan sa. Yawma wulida, ranar da aka haife shi, wa yawma yamutu, da ranar da yake mutuwa, wa yawma yub'asu hayya, da ranar da ake tada shi halin yana rayayye. Wannan hali guda uku Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya tabbatar masa da aminci, wanda duk wanda ya samu aminci a cikin waɗannan halaye guda uku to ya tsira. Ranar aihuwa, saboda duk dan da ake haifa shaytani yakan sai ya zungure shi, amma banda Maryam alaiha salam da zuri'arta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya ba su tsaro da kariya. To Allah ya tabbatar masa da aminci a wannan rana, shine yace wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu, da ranar da yake mutuwa, wa yawma yub'asu hayya, da ranar da ake tada shi yana rayuwa, shine yunin alkiyama. Shine anan malam yace ila qaulihi wa yawma yub'asu hayya, sai yace wa qaulihi hafiya, fadarsa da yace hafiyan ay laqifan, shine ma'ana mai matukar tafsasawa. An gane ko? Kamar inda yace innahu kana bi hafiya, lalle Ubangiji na ya kasance mai matukar tafsasawa game da ni. Lafazin akiran shine yace adh-dhakaru wal unsa sawa, namiji da mace duɗɗe ne. Za ka iya cewa wato rajulun akiru, ko ka ce imra'atu na akiru, namiji kenan bakarari wanda baya aihuwa, ko kuma mace wadda bata aihuwa, shine ake amfani da lafazin kenan akir. Sannan malam sai yazo mana da hadisin Anas dan Malik, daga Malik ibn Sa'sa'a, Allah ya kara musu yadda, na faɗa anna nabiyallahi lalle annabin Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. A takaice kenan waɗannan ayoyi da malam yazo da su, kissa ce ta Zakariya alaihi salam. Allah ya kissanta mana a wannan sura, wanda kasancewar kissar a nan ta dan fi tsawo kamar yadda take cikin suratu Ali Imran, haka kuma a cikin suratul anbiya. Shi yasa anan malam sai yazo da ayoyin da suke cikin suratu Maryam. Shine anan malam yazo da hadisin Malik Anas dan Malik daga Malik ibn Sa'sa'a, Allah ya kara musu yadda, lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haddathahum an lailatin usriya bihi, ya ba su labari game da daren da aka tafi aka yi Isra'i da shi. Idan aka ce al-Isra shine tafiyar dare, wannan kuma wata tafiya ce da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga nan masallaci mai alfarma zuwa masallacin Qudus a wani yanki na dare, kamar yadda sura ta musamman Allah ya saukar akan wannan kissa, suratul Isra. Subhanallazi asra bi abdihi laylan minal masjidil harami ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kenan wannan tafiya da aka yi ita ce ake kira al-Isra. Sannan daga can masallacin Qudus, tafiyar da aka yi da shi zuwa saman bakwai shine ake kira al-Mi'raj. Shi yasa ake cewa al-Isra'u wal-Mi'raj, saboda tare aka yi su kuma a lokacin guda. Daga nan birnin Makka, masallaci mai alfarma da aka tafi da shi Baitul Maqdis, daga Baitul Maqdis kuma sama aka yi da shi. To dan haka kasancewar kenan shi Isra'i da Mi'raji abu ne wanda ya zo a cikin Al-Qur'ani. Duk da cewa wasu malamai suna cewa duk wanda yayi musan Isra'i to ya kafirta, domin Isra'i nassin Al-Qur'ani ya zo da shi, amma Mi'raji suka ce wannan bai zo ba Al-Qur'ani. To tare da cewa malamai sun maida ma wanda yake kan irin wannan fahimta martani cewa hatta da Mi'raji zuwa saman bakwai da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abu ne wanda ya zo a Al-Qur'ani, kamar yadda Allah ya kissanta mana a cikin suratul Najmi. An gane ku menene dalilin fadar Allah subhanahu wata'ala, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha inda ha jannatul ma'awa idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Ash-shahid anan Ubangiji ta'ala yake fada tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wani karo na daban, wato ya ga Jibrilu alaihi salam a bisa sifar yadda Allah ya halicce shi. A ina ne sai ya ce inda sidratul muntaha, agun magaryar tukewa, inda ha jannatul ma'awa, agun wannan magarya ke akwai jannatul ma'awa. To kaga ita as-sidratul muntaha ba a doren ƙasa ba take, a saman bakwai take. Dan haka wannan shine dalilin da malamai suke kafa hujja akan cewa hatta da Mi'raji Al-Qur'ani ya zo da shi, kamar yadda Allah ya kissanta mana a wannan sura da irin abubuwa na al-ajibba na ayoyi da Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna ma manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. To shine anan yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba su labari game da daren da aka yi Isra'i da shi, yake cewa thumma sa'ida hatta atas sama'a thaniya, sannan Jibrilu alaihi salam ya hau hawa da ni har muka isa zuwa sama ta biyu. Fastaftaha, a lokacin nan ya nemi a buɗa masa, kila sai aka ce da shi man haza, wane ne yake kwankwasawa, wane ne yake neman a buɗa masa. Kala sai ya ce Jibril, ma'ana ni ne Jibril. Wanda wannan yana nuna mana cewa duk lokacin da kai sallama a gidan da ba naka ba aka karbi sallama kai koma a naka ne idan aka karbi sallama in aka ce wane ne to sai ka faɗi sunan da aka fi sanin ka a gida an gane ko kenan yadda aka fi sanin ka shi zaka faɗa karka ce a ni ne kawai a sai ka faɗi sunanka kamar yadda annabi Jibrilu alaihi salam ya ambata sunansa ya ce ni ne Jibrilu ila sai aka ce masa wa mamma aka wake tare da kai qala sai ya faɗa ya ce Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ya ce ai Muhammad ne sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam tare da ni kila sai aka ce masa wa qad ursila ilaihi shin aika masa aka yi cewa yazo ala na'am jibril yace kwarai kwa aika masa kai wanda wannan yana nuna mana kamar yadda Allah ya faɗa mana su mala'iku ba sa gaban kansu su yi wani abu ba tare da umarnin ubangijinsu kamar yadda ya faɗa bal ibadun mukramuna la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'maluna su da umarnin ubangiji suke aiki abinda Allah ya ce su yi shi suke yi shi yasa anan aka tambaya wai aika masa aka yi yazo shine ya bada amsar cewa ba haka ba kawai ya tafi ya janyo shi shine anan yace wa qad ursila ilaihi wai shin aika masa aka yi cewa yazo qala jibrilu yace na'am yace kwarai tura masa aka yi shine sai yace falamma khalastu lokacin da wato na shiga sama ta biyu kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan lokacin da na ketare wannan kofa na shiga sama ta biyu fa iza yahaya wa isa sai ga maka yahaya da shi da annabi isa alaihi wassalam wa huma ibna khalati wato ƴaƴan khala ne an gane ko idan aka ce khala ita ce inna ni kenan ma'ana ƴar uwar mahaifiya kenan mahaifiyar annabi Yahaya da mahaifiyar annabi Isa alaihi salam ƴan uwan juna ne ma'ana mahaifiyar su daya shi ne yace fa iza yahaya wa isa wa huma ibna khalatin ma'ana ƴaƴan khala ne ma'ana kenan da mahaifiyar annabi Isa da mahaifiyar annabi Yahaya kenan dukkan su mahaifiyar su daya ala sai ya faɗa sai ya ce haza yahaya wa isa jibrilu alaihi salam yace da ni wannan fa yahaya ne da shi da isa fasallim alaihima yi musu sallama manzon Allah yace fasallamtu sai nayi musu sallama faradda sai suka mayar mun da sallama suka karba thumma qala sannan sai suka ce da ni marhaban bil akhi salih lale lale da dan uwa wanda yake managarci wan nabiyyi salih da annabi wanda yake nagartacci suka yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lale da zuwa wanda in aka ce marhab ma'anarsa shine ai wajatta makanan rahaban ka samu gu wanda yake yalwatacce wanda kalima ce wadda ake taryan bako da ita domin kalima ce wadda take cusa farin ciki da walwala a cikin zuciyar shi bako idan an taryo shi da irin wannan kalima shine a Hausa ake cewa lale lale kenan lale marhaban shine kenan ahalan wa sahalan wa marhaban ay wajadta makanan rahaban ka samu go wanda yake yalwatacci to shine suka tarye manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato da wannan kalima kuma wannan yana nuna mana Yahaya alaihi salam da annabi Isa a sama ta biyu suke kamar yadda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato yake faɗa mana wanda hadisin ya gabata shine anan kenan a takaice dai kissa ce ta annabi Yahaya wato Zakariya da ɗansa Yahaya kamar yadda malin yayi baban a cikin wannan kenan kitabu ahadisul anbiya nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.